أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى نامنا قيسوا تاء الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi da muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma. Wannan shine majalisin mu na biyu a wannan yammaci na Alhamis, wanda yake dadai da biyu ga watan Ramadan na shekara ta 1447 Hijiriya, wanda ya yi daidai da 19 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 Miladiyya. A majalisinmu da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum da ke jihar Bauchi, wanda aka fi saninsa da FMC Azare. A jiya, idan ba a mance ba, mun yi muƙaddima ta farko wacce ta ƙunshi nazartar girman ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma musulmi da ya kawo wannan wata yana raye kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Baya ga haka, ga ni'ima mai girma ta musulunci. To, muƙaddimar mu ta biyu gabanin mu shiga tafsiri ta ƙunshi nazartar falalar wannan wata ɗin da kuma falalar ita ibadar da aka wajabta mana ita cikin wata, wato ibadar azumi. Wannan ita ce muƙaddimar mu ta biyu da za mu kalle ta a wannan yammaci. Amma gabanin nan muna da tambaya guda da za mu duba. Tambayar na cewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma. Amin. Tambaya ta ita ce, akwai mutanen da suke sawa a musu rubutu a wanke a sha ruwan domin neman wata bukata wajen Allah, kamar arziki, wadata, kasuwanci, tafiya da sauransu. Shin dan Allah malam, hakan ya halatta? Allah mai da malam gida lafiya, na gode. To, dangane da rubuta wani sashe na ayoyin Al-Qur'ani a wanke a sha, Ibnul Qayyim Allah masa rahama a cikin littafinsa Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad ya kawo bayanai da ke da alaka da wannan matsala. Amma bayanin da ya kawo ya yi bambanta abin da wannan tambaya ta kunsa. Ita wannan tambayar ana tambaya ne dangane da halarcin rubuta ayoyin Qur'ani a sha saboda wata biyan bukata. To, shi kuma bayanin da ya kawo ya kunshi rubuta ayoyi a wanke asha sakamakon jinya. Yace wannan an samu daga cikin magabata waɗanda suke ganin halaccin haka din, sannan kuma suka yi dimma, kamar irin su Ibnu Abbas, Allah yarda da shi da babansa, an samu daga gare shi halarcin idan mutum yana fama da jinya a rubuta masa wani sashe na ayoyin Alkur'ani a wanke a bashi ya sha a matsayin ruqya. Haka nan macen da take fama da naƙuda, abun ya zo da matsala, an samo daga Ibnu Abbas, Allah yarda da shi, kan halarcin a rubuta wasu daga cikin ayoyi a wanke a bata ta sha, abun zai zo da sauki. Wannan Ibnu al-Qayyim ya kawo cikin littafinsa Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Sannan an yi tambaya makamanciyar wannan, amma ba iri ɗaya sak da wannan ba. Walajanatul da'ima, wato ƙungiyar manyan malaman ƙasar Saudiya a kan halarcin rubuta ayoyin Ƙur'ani a wanke a ba mara lafiya sha, suka ce babu laifi. Haka nan an yi tambaya wa Ash-Sheikh Ibn Baz, Allah masa rahama, kan rubuta wani sashe na ayoyin Alƙur'ani a wanke a ba majinyaci ya sha, shi ma ya ce ba laifi. Kaga a dunƙule amsoshi da ke fitowa daga magabata wajen rubuta wani sashe na ayoyin Ƙur'ani a ba mai jinya, suna ganin ba laifi, tare da cewar hakan bai samu asali ba cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma tunda an samu daga cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da suke ga halaccin hakan, zai zama abun yana da asali a shari'a. Dama abun da ake kore shi, ake cewa ba shi da asali, shine ba a san shi ba zamanin annabi, haka zamanin sahabbansa. Amma shi wannan wani daga cikin sahabbai ko wani sashe cikin sahabbai suna ganin halaccin haka, duk da cewa su kuma ba sa ganin halaccin haka, saboda shi Alƙur'ani an saukar da shi ne don a yi tintintini dangane da ayoyinsa, kuma a yi aiki da su. To amma za a iya magani da shi? Za a iya. To amma ta wace hanya za a yi magani da Alƙur'ani? Ta hanyar da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma ayoyin Alƙur'ani guda biyu sun bayyana mana hikimomin saukar da Alƙur'ani. Allah ya rahmata da karanta mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الخاسرين إلا خسارا.
Waɗannan ayoyi guda biyu da Alaramma ya karanta mana, malamai sun fitar da hikimomin saukar da Alƙur'ani. Hikima ta farko, wacce ita ce hikima mafi girma, Allah maɗaukakin sarki ya ce kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Shi wannan littafi na Alƙur'ani littafi ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cike da albarka. me hikimar saukar da shi liyadabbaru ayati, saboda su bayin Allah su yi tadabburi, su lura, su yi tintintini, su fahimci abubuwan da ayoyinsa suka kunsa ayoyin Qur'ani. Kenan ba a so mutum ya na karanta Qur'ani kamar mai karatun waka. Yana da kyau kana karanta Qur'ani kana fahimtar abin da kake karantawa, kuma yana ratsa zuciyarka, yana tasiri, shine ma'anar liyadabbaru ayati. Wannan karatun shine ake ba wa lada a kai, karatun da yake yi yana fahimtar me yake karantawa kuma yana ratsa zuciyarsa. Sa'annan kuma wali ya tazakkara ulul albab, waɗanda suke masu zurfin tunani, masu hangen nesa, su ɗauki izina daga Alƙur'ani. Wannan hikimar saukar da Alƙur'ani na farko ce, a kula da ma'anonin ayoyin Alƙur'ani, sannan kuma a ɗau izina ya zama mai amfani wa musulmi a rayuwarsa ta duniya da kuma ta kiyama. Wannan hikima mafi girma ce na saukar da Alƙur'ani. Ɗoriya kan wannan, Allah maɗaukakin sarki cewa nuna zilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u, sannan kuma muna sassaukarwa daga Alƙur'ani abin da yake waraka. Kenan za a iya amfani da Qur'ani wajen neman sauki bisa ga cuta. Wa rahma, sannan kuma akwai jin kai da tausayi dangane da Alƙur'ani. Su kuma kafirai, Alƙur'ani ba abin da zai ƙara musu sai tatsewa da hasara. To, dangane da waraka da Alƙur'ani, an samo yadda annabi yake amfani da shi wajen neman sauki gurin Ubangiji. Hanya mafi girma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amfani da ita wajen neman sauki da Alƙur'ani shine karanta Alƙur'anin wa mara lafiya, shi ake kira ruqya, wanda annabi ya tabbatar da wannan cikin aikin sahabbansa, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa. Abu Sa'id al-Khudri, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya aika shi tare da wata tawaga zuwa wata bukata ta manzon Allah. Sun je sun kammala wannan bukatar, suna hanyarsu ta dawowa, dare ya riske su. To sai suka tsaya a wani ƙauye, suka yada zango, suka nemi mutan wannan ƙauye su karɓi baƙuntarsu. Kamar yadda yake sananne, baƙo idan ya zo abubuwa guda biyu yake da buƙatuwa zuwa gare shi. Abu na farko a bashi abin da zai sa a bakinsa, abinci kenan. Abu na biyu gurin da zai tada haƙarƙarinsa, ma'ana gun da zai kwanta ya huta, inda baƙo yana tattare da tafiya ko irin tafiyar da ake a yau a mota. In ka ga mutum za ka gan shi wurjan jamba yadda yake, to ina ya ga irin tafiyar da ake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda za a wuni ana tafiya, a kwana ana tafiya, a ƙafa ko kuma a kan dabbobi. A ga wancan tafiyar za ta fi wannan ta yau wahala. To baƙo a duk sanda ya isa yana buƙatar a bashi gurin da zai huta. To Abu Sa'id al-Khudri da shi da abokan tafiyarsa sun nema a karɓi baƙuncinsu, a ba su abinci, a ba su gurin hutawa. Mutanen wannan ƙauye suka ce su bisa ɗabi'a da al'adarsu ba sa karɓan baƙo. Wannan ya sa Abu Sa'id al-Khudri suka fita wajen wannan ƙauye, suka samu gindin wata bishiya suka yada zango. To bisa hikima ta Ubangiji da ƙaddarawarsa, ya hukunta wani abu mai dafi ya harbi dagacin wannan ƙauye, zai iya yiwuwa kunama. Suka yi duk abin da za su yi danganin sun masa magani bai amfanar ba. To shi ne wani ya ba da shawari kan a tuntuɓi waɗannan fataken, ta yiwu akwai mai magani cikinsu. Aka tuntuɓe su, Abu Sa'id al-Khudri ya ce, ƙwarai ina da magani, amma ba zan bayar ba sai in za a biya ni. nawa za a biya ka yace dabbobi kaza suka ce sun yi yawa ka rage yace to za ku ba da kaza suka ce muna dai neman a sassauta mana har suka dawo dabbobi 40 in sun yadda za su ba da dabbobi 40 in har yayi magani wa dagacin su ya samu sauki Abu Sa'id al-Khudri yazo ya karanta suratul Fatiha wannan shine wani nazilu min al-Qur'ani ma huwa shifa ya karanta suratul Fatiha dagacin wannan kauye sai ya samu saukin wannan radadi da yake ji da dafi abun sai ya kau cikin ikon Allah a take suka dauki wannan dabbobi guda 40 suka dankawa Abu Sa'id al-Khudri da abokan tafiyarsa wannan ijtihadi ne na Abu Sa'id al-Khudri to bai nitsu yayi amfani da waɗannan dabbobin ba har sai da ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani martani manzon Allah zai mayar bisa ga wannan ijtihadi nasa da suka iso Madina suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashe labarin abin da ya faru da su ya juye wa manzon Allah manzon Allah ya ce wa ma adraka annaha ruqya yayi dariya ya ce wa ya sanar da kai cewar ita suratul fatiha ruqya ce ana ruqya da ita to anan ne ma aka samo mata suna na ruqya tunda sura ce da take da sunaye masu yawa daga cikin jerin sunayenta akwai ruqya saboda annabi ya ce Abu Sa'id al-Khudri wa ma adraka annaha ruqya annabi ya ce to ku raba dabbobin ni ma an tashi rabo a raba da ni wannan yake nuna aikin nan da Abu Sa'id al-Khudri yayi annabi ya yadda da shi ya gamsu da shi kenan za a iya karantawa mara lafiya ayoyi na al-Qur'ani kamar yadda ya tabbata ya samu sauki wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan fiska ce cikin fiskoki da aka samu na waraka da al-Qur'ani da ya tabbata daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiska ta biyu mara lafiyan kansa ko waninsa za a iya karanta wani sashe na surori na al-Qur'ani a tofa a tafin hannu a shafe jiki da shi ko kuma a shafe gurin da yake yi wa mara lafiya radadi wannan shi ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da haka hadisi ne wanda aka samo daga ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yadda da ita ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take ba da labari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta jinyar da bai tashi daga wannan jinyar ba jinyar da Allah ya dauki rayuwarsa cikin ta jikin annabi yakan yi zafi gau to sai ummuna Aisha ta karanta masa mu'awwadatan sune kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas za ta karanta masa cikin tafukan hannayensa sai ta shafe jikinsa da wannan hannayen nasa me yasa ba za ta karanta a tafukan hannayenta ba saboda tafukan hannayen manzon Allah sun fi nata albarka to sai ta ga ta yi amfani da tafukan hannayensa wajen karanta masa yafi akan ta yi amfani da tafukan hannayenta Annabi ya ga abin da ummuna Aisha ta yi kuma bai tanka ba ma'ana bai ce Aisha wannan abin ba daidai ba ne saboda annabi baya ganin kuskure ya yi shuru domin gabanin ya koma ga Allah da 'yan kwanaki da ba su fi uku ba ya yi nasiha sosai wacce take taɓa zuciya kaga inda abin da ta yi kuskure ne annabi ba zai yi shuru ba sallallahu alaihi wasallama domin baya ganin kuskure ya yi shuru to wannan shi ma yana daga cikin hanyoyi da ake bi wajen waraka da alqur'ani wannan sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta tabbatar da haka to saboda haka wannan shi wannan bayani da ya gabata ita ce hanya da ake bi wajen waraka da alqur'ani to amma dangane da yin rubutu a wanke a shafa wannan tabbas baya daga cikin ayyukan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma an samu daga wani sashe na sahabbansa saboda haka idan mutun yayi a yau ba za a kushe ba kuma ba za a ce kuskure bane saboda an samu cikin ayyukan wani sashe na sahabbai sa'annan kuma da wasu da suka biyo bayan sahabban suma an samu daga cikin ayyukan su sai dai kuma idan mun kalli surar wannan tambayar yadda ta fito ba wai akan neman sauki za a rubuta ayoyin asha ba a'a za a rubuta ne saboda wata bukata ko kuma kasuwanci ko neman arziki duk da cewar a ƙarshen tambayar ya ambaci lafiya yace akwai mutanen da suke sawa a musu rubutu a wanke asha ruwan domin neman wata bukata a wajen Allah kamar arziki wannan na farko ke na biyu wadata na uku kasuwanci na hudu lafiya to wannan lafiya ta hudu ita an samu cikin ayyukan magabata ana rubutu na ayoyin alqur'ani a wanke asha wannan in mutun yayi ba za a ce ya kuskure ba to amma kuma sauran abubuwa da suka gabata na baya kamar kasuwanci a wanke a yi rubutu a wanke a ba mutun ya sha wannan abu ne wanda ba shi da asali cikin aikin manzon Allah ko kuma sahabbansa ko waɗanda suka biyo bayansa tare da kyautata a yi rubutu a ba mutun ya sha saboda wadata ko arziki ba shi da asali sautari da dama ƴan uwa za ka ga gatirba nan wacce take da asali wacce idan mutun ya kama ta zai bulle sai shaidan ya bauɗar da shi daga gare ta sai tura shi hanyar da ba zai kai ba wata kilya bata a hanya a neme shi a rasa wannan kaidi ne da makirci na shi yanzu wanda yake bukatar arziki ai akwai hanya wacce zai bi wajen neman arzikin gurin Allah ba wannan hanyar da shaidan ya zo masa da ita ba saboda wannan hanyar bata da asali duk wani abu ƴan uwa da yake da alaka da addini abin da ake so musulmi ya yi ya ja ya tsaya kar ya aikata sai abin da yake da hujja a kai wannan shine abin da ya kamata musulmi ya tafi a kai domin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana ta man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man ahadatha fi amrina hadha ma laysa fihi aw tariwayan ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki cikin wannan addini wanda babu shi cikinsa to an mai masa da kayansa bukatar da kake nema ba lallai ka samu biyan bukatar ba saboda ka shigo da wani abu da ba a san shi ba addini abun kuma da aka san shi addini shine wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da shi ko kuma sahabbansa suka zo da shi wannan shine abin da yake sananne cikin addini amma abin da ba su zo da shi ba mutum shi ya kirkiro abinsa ya shigo da shi cikin addini to wannan an mayar masa da kayansa saboda haka abin da ya shafi neman arziki Allah madaukakin sarki ya ce wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الله ما أوكا تنسركي أتكم وانا آية دا على رمى كرنتا يكيتي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم لوكا تندواني متين يكيتن بيسا dangane da ubangiji yace aqaribun fanunadihi am ba'idun fanunadihi yana tambaya kan ubangiji shin ubangijin mun nan a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu kira shi sai Allah ya saukar da wannan aya ce wa idza sa'alaka ibadi in bayina suka tambaye ka anni akaina fa inni qarib to ni ina kusa da shi ujibu da'watad da'i idza da'a ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni yanzu kai da kake neman arziki ka roki Allah mana ga hanyar nan Allah ya bayar ujibu da'watad da'i idza da'a Allah ya ce ina amsa addu'ar mai addu'a in yayi addu'a ya kira ni. Allah da kansa ya faɗi wannan. So idan har kana da yaqini cewar Allah zai amsa addu'arka to ka roke shi. Sautari da dama ƴan uwa, abin da yake ba mu tasgaro da cikas a harkar addu'a, muna addu'an amma ba mu da yaqini. Mutum zai daga hannu yana addu'a amma yana ji kamar fa ba za a amsa masa. To idan ka ji hakan to ba za a amsa maka ba. Allah madaukake sarki ya ce ana inda zanni abdi bi. Duk inda ka zaci bawa zaka sami, duk inda ka zaci Allah zaka same shi a nan. In ka zata wa Allah kyakkyawan zato cewar in ka roki Allah zai amsa maka to zaka samu Allah a nan, zaka roke shi kuma ya amsa maka. Amma a yayin da kai zato wa Ubangiji cewar ba lallai fa in ka roke shi ya amsa maka ba, to zaka roke shi kuma yake amsa ma, saboda duk zaton da ka masa zaka same shi a nan. Ka kyautata masa zato to zaka same shi a wannan bangare din. Ka munana masa zato to zaka same shi a wannan bangare. Kenan bawan da yake so yayi addu'a, addu'arsa ta zamanto karbabbiya, a lokacin da zai yi addu'ar ya samu yaqini da garanti da tabbas cewar an amsa masa, saboda Allah in yi alkawari ba saba alkawari. Kuma shine yace ujibu da'watad da'i ibada, ina amsa addu'ar mai addu'a a lokacin da ya kira ni ya roke ni zan amsa addu'arsa. Sannan Allah madaukakin sarki da kansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi cewar yana saukowa sama ta daya lokacin da dare ya rage saura daya bisa uku, wato a daya bisa ukun dare na ƙarshe. In ka kasa dare kashi uku, to daya bisa ukun dare na ƙarshe Ubangiji subhanahu wataala yana saukowa wannan saman da muke kallanta, yana shela cikin mu bayinsa cewa hal min sa'ilin fa uhtiya, hal min da'in fa astajiba lah, hal min mustaghfirin fa aghfira lah. Allah subhanahu wa ta'ala wannan shelar yake, shin akwai wanda zai tambaya buƙatar sa in bashi, akwai mai addu'a in amsa masa, akwai mai neman gafara in gafarta masa. Duk ina ka bar waɗannan abubuwa zaka ji ka kana ka lalumo abin da ba shi da asali. Ga abubuwa tabbatattu nan ka kama su ta runguma mana. Kana neman arziki tashi ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe. Ubangiji na shela wa zai nema, wa zai roƙa ya bashi. Ubangiji yana shela ka sake wannan kuma ka ji ka kama abin da ba shi da tabbas. Ba shi da asali, kun ga wannan akwai harkar shaitan a ciki. Tirba ce ga ta nan, in ka kama ta za ta bulle, za ta kai ka, shaitan sai bauƙar da kai, sai kai ka tirbar da za ka bata a hanya. Wannan yana daga cikin tarko na shaitan. Ubangiji da kansa ya ce yake faɗi ya nanata kuma duk daren duniya. To ina ya ga wannan wata mai alfarma da muke ciki, watan da Ubangiji ya albarkace shi. Daya bisa ukun dare na ƙarshe yana shela wa yake da buƙata a biya masa, wa zai yi addu'a a amsa masa, wa zai nemi gafara a gafarta masa. Ka ƙyale wannan, ka tafi kana lalume cikin duhu. Mu duba wannan al'amari ƴan uwa. Saboda haka mai neman kasuwanci ga hanya, Ubangiji ya baka kabi, wallahi zai baka. Ka samu yaqini cikin zuciyarka, ka samu garanti. Sannan kuma karka ji cewa ai jiya na roƙa, shekaran jiya ma na roƙa, shekaran jiya wancan ma na roƙa, amma yanzu ban samu ba. Karka ji wannan cikin zuciyarka. Wannan duka yana daga cikin tarko na shaitan da zai sa dan ya kama. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa babu wani bawa cikin bayin Allah da zai yi addu'a face Allah amsa masa. Annabi kuma sadiqul masduq, baya ƙarya, duk abin da ya faɗi haka. A yace Allah zai amsa masa ta ɗayan fiskoki guda uku. Saboda haka duk sanda kai addu'a kai ka ji cewa an amsa, sawa'un kaga abin da ka roƙa ko baka gani ba, ka samu nutsuwa 100% a zuciyarka ta an amsa, saboda Allah shi ya dau alƙawari in an yi zai amsa. Annabi ya tabbatar mana cewa an yi addu'a Allah zai amsa. Sai Allah zai baka ɗayan abubuwa guda uku duk sanda kai addu'a. Imma ko a take abin da ka roki Ubangiji ka gani, a kasuwanci ne kake so Allah ya taimake ka sai Allah amsa maka ka gani, arziki ne sai Allah amsa maka take ka gani, ko kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala amfani da wannan addu'ar taka wajen tunkuɗe maka wani bala'i da ke tunkara. Yanzu ka yi addu'a ka, ka je ka naɗa kafa, ka shantake, ka bararraje, kana jira ka ga biyan bukata sai ka ji shuru, to zai iya yiwuwa wani bala'i na tunkaro ka, Allah ya mayar maka da wannan bala'in da wannan addu'a. Sai zamanto mayar maka da bala'in ya fi maka alkhairi akan a amsa maka addu'a. Kayu inda za a amsa maka addu'a, bala'in ya afko ma, wannan bukatar taka ba za ka amfana da ita ba. Ina fata mun gane. Allah shi yafi sanin inda alkhairi yake, mu ba mu sani ba. Za ka iya so sowa kanka abu, amma wannan abun ba alheri ba. Ubangiji shi ya san inda alkhairi yake. Za ka iya kiwa kanka abu, alhali abun da ka kiwa kanka shi ne alheri a gare ka. Ubangiji shi ya san inda alkhairi yake. To in ma ko a amsa maka a take ka ga biyan bukata, ko kuma a mayar maka da wani sharri, maimakon a amsa ma da wannan addu'ar taka sai a kange ka, a kare ka daga wani bala'i ko sharri da yake tunkaro ka, sai ka zauna lami lafiya, ka zauna salin alin, ko kuma a kiyaye maka wannan addu'ar taka, a ɗaukaki darajar ka da ita ranar gobe kiyama. Akwai wani matsayi da Ubangiji yake so ya kai ka gare shi, ayyukanka kuma ba su kai a kai ka ga matsayin ba, sai a yi amfani da wannan addu'ar taka da kai, sai a kai ka zuwa ga wannan matsayi. To saboda haka duk sanda kai addu'a ka ji cewa an amsa, sawa'un ka ga biyan bukatar a take a yanzu ko kuma baka gani ba. Sannan akwai fiska ta hudu, za ka iya yin addu'ar a yanzu kake so ka ga biyan bukata, Ubangiji sai ya jinkirta sai ba, wannan ba shi ke nuna ba a amsa ba. Zai iya yiwuwa a yanzu in biyan bukatan ta zo ba lallai ba ne abin ya zama maka alkhairi, a jinkirta zuwa ba shi ne alkhairi, to sai a jinkirta sai zuwa ba. Annabi Musa alaihi salam ya roki Allah maɗaukakin sarki ya halakar da Fir'auna, Allah amsa addu'arsa, amma ba a take ba, ba yana addu'ar aka halakar da Fir'auna ba, sai da aka ɗauki shekaru 40. A kuma ba za ka ce Allah bai amsa addu'ar Annabi Musa ba. To saboda haka wasu lokatai an baka buƙatar ka a take, zai iya yiwuwa bisa ga ilimi na Ubangiji yadda ya sani, ya san abin da ya ɓuya gaibu, a baka yanzu a take zai iya ba alkhairi ba ne gare ka. A jinkirta baɗi ko shekaru 2 ko 3 masu zuwa a baka shi ne ya fi zama maka alkhairi, to sai a jinkirta. Kenan dai addu'ar an karɓe ta, sai dai a yanzu a baka ba alkhairi ba. Saboda haka duk lokacin da bawa ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya samu garanti da tabbas da yaƙini kan cewa Ubangiji ya amsa masa addu'o'insa. Akwai bayanai da malamai suka yi masu tarin yawa dangane da addu'a wanda ba za mu samu daman faɗaɗawa ba. Mun shigo wannan ɓangare ne don mu fayyacewa bayin Allah irin yadda shaiɗan yake musu gadar zare ko gadar rago, yana musu shigo-shigo ba zurfi, sai sun shigo sai ya afka da su. Allah ya tsaratar da a gurguje. ‘Yan uwa, wannan tabbayar ta ɗauke mu lokaci saboda muhimmancinta. A bayanin da muka yi a farkon karatunmu, mas'alar da za mu duba ta a yau muƙaddima ce ta biyu da ta shafi taƙaitaccen bayani dangane da falalar wannan wata mai alfarma da kuma wannan ibada ta azumi da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana ita cikin wannan wata mai alfarma. Hakika wannan wata da muke ciki wata ne wanda yake da girma, yake da daraja, yake da kima a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin wannan watan a lokacin da ya shigo Ubangiji subhanahu wa ta'ala diddaren duniya akwai adadi mai yawa na bayinsa da yake ‘yanta su daga wuta zuwa aljanna. wannan yana nuna mana girman wannan mata. Yanzu daren jiya akwai adadin da Ubangiji ya enta daren shekaran jiya, yanzu mun samu darare guda uku daga kamawar wannan wata, dare na farko na shekaran jiya da daren jiya ga daren yau. Kun ga daren shekaran jiya shine nawunin jiya, daren jiya kuma nawunin yau, daren da muke ciki kuma a yau nawunin gobe. Saboda haka dararen nan guda uku Ubangiji subhanahu wataala ya enta dandazo da adadi mai tarin yawa na bayinsa daga wuta zuwa aljanna. Da an hukunta su wane da wane da wane da wane duk wuta ne, yanzu kuma an tsamo su daga wuta zuwa aljanna. Kuma har watan nan ya fita kowane dare Ubangiji yana da adadi mai yawa na bayinsa da zai enta su daga wuta zuwa aljanna. Wannan yana nuna mana girma da falalar wannan wata mai alfarma, ta yadda Ubangiji subhanahu wataala ya yi ma wannan watan irin wannan tsari. Abu na biyu, wannan wata da muke ciki ƴan uwa, kamar yadda na yi ishara a baya cikin bayani da ya gabata dangane da tambayar da na amsa ta, wata ne da ake amsar addu'o'in bayi. Addu'o'in bayi karɓaɓɓu ne cikin wannan wata, musamman lokacin da mutum yake azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana cewa akwai mutane guda uku da addu'ar su ba a maidanta. Daga ciki akwai addu'ar mai azumi. Addu'ar mai azumi ba a maidanta. Ko musamman a cikin wannan wata na Ramadana mai alfarma. Abin da zai tabbatar mana da haka ɗan uwa, a cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki da yayi magana kan ayoyin azumi, ayoyi guda hudu ne suka yi magana kan azumi. Allah ya fara su daga kutiba alaikumus siyam, wannan aya ta farko ke. Aya ta biyu ayyaman ma'dudat. Aya ta uku shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Sai aya ta hudu uhilla lakum lailatus siyam. Wadannan ayoyi guda hudu Allah ya yi magana gamsasshe akan wannan wata da muke ciki da kuma ibadar da aka wajabta mana cikin wannan wata. To amma waɗannan ayoyi guda hudu ba duka suke a jere ba, guda uku suna jere. Ayar farko kutiba alaikumus siyam, da aya ta biyu ayyaman ma'dudat, da aya ta uku shahru ramadan, suna jere. Sai aka tsarma ayar addu'a a cikin wa idza sa'alaka ibadi, sai kuma aka karkare bayani kan azumi da uhilla lakum lailatus siyam. Bari ara ran ma karanto mana su ku ji su.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
إن شاء الله ودنا آيوه يجد بير دعال رمى كرن تاسو دمك كلا زامك آيوه يقوم فرقو دك سنكو يشبياني كان أزو to sai aka tsarma ayar da take magana kan addu'a yanda dazu kadan muka karanta ta sannan kuma aka karkare bayani da aya ta karshe ita ma duka tana magana ne kan azumi uhilla lakum lailatul siyam to anan gurin akwai wata hikima mai girma da malamai suka ambata da ta sanya Allah ya sanya ayar da take magana kan addu'a tsakanin ayoyin da suke magana kan azumi da kuma watan Ramadana ayar addu'ar ita ce wacce dazu aka karanta ta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'a idan bayina suka tambaye ka akai na to fa ni ina kusa da su ina amsa addu'ar mai addu'a a yayin da ya roke ni ya kira ni ga wannan ai kai tsaye bata da alaka da azumi kuma bata da alaka da watan Ramadana to amma wace hikima ce ta sanya aka tsarmata cikin ayoyin da suke magana kan azumi malamai suka ce dan a nuna maka cewa azumi gurbi ne na amsar addu'a wannan na farko kenan na biyu kuma a nuna maka cewa watan Ramadana lokaci ne na yin addu'a in bawa yayi addu'a karfafiya ce gurin Ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki ayar da ta kunshi bayanai kan addu'a ya tsarma ta cikin jerin ayoyin da suke magana kan watan Ramadana kuma suke magana akan azumin watan Ramadana dan a nuna maka dama ce gara basa ce karka bari ta kufci kana da bukatu suna da yawa turum na duniya bukatu suna da yawa na lahira to ga dama ta samu wannan wata mai alfarma gurbi ne na gaya wa Ubangiji bukatunka da damuwoyinka to wannan ƴan uwa zin fito mana da falalar wannan wata mai girma saboda lokaci ne na yin addu'a lokaci ne na amsar addu'a bawa zai yi addu'a da rana zai addu'a da safe zai addu'a lokacin sahur zai addu'a lokacin da yazo buɗe baki addu'ar sa a bar karba ce a bar sauraro gurin Ubangiji subhanahu wataala falala ta karshe da zamu karkare bayani akan ta cikin jerin falalar wannan wata wata ne da aka saukar da littafi mai girma shine alqur'ani cikin ayoyin da alaran ma karanta mana yanzu Allah ya tabbatar mana da haka cewar shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadana wanda a cikin sa ne aka saukar da alqur'ani wannan na nuna girman wannan wata gurin Ubangiji. Shi yasa ya zabe shi cikin watanni 12 wajen saukar da Alkur'ani. Sannan a watan Ramadanan ma an zabi wani dare guda daya, aka albarkace shi kuma a cikinsa aka saukar da Alkur'ani, kamar yadda Allah ya bayyana a gurare har guda 2 cikin Alkur'ani.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
waɗannan ayoyi da Allah ya karanta daga surori guda 2, surar farko da Allah maɗaukakin sarki yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, shi wannan alqur'ani da muke karanta shi Allah ya ce lallai mun saukar da shi a cikin wani dare wanda yake mai albarka. Kenan a dare guda aka saukar da Alkur'ani. Wane dare ne wannan mai albarka? Sai waccan sura kuma ta bayyana mana daren. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, lallai mun saukar da shi cikin daren lailatul qadr. Kenan wannan dare mai albarka da aka ambata a wancan ayar, anan an fayyace mana daren shine daren lailatul qadr. To, abin tambaya a nan ‘yan uwa, wannan Alkur'ani izu 60 duka kenan a daren lailatul qadri aka saukar da shi? Duka ba duka ba ne aka saukar daren lailatul qadri ko? Tunda ai shekara 23 aka yi ana saukar da Alkur'ani, ai akwai ayar ma da a Makka aka saukar da ita, kuma alhali annabi ya yi hijira da Madina, yanzu al-yawma akmaltu lakum dinakum, ba a Makka aka saukar da ita ba. To me yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya saukar da Alkur'ani a watan Ramadana, watan Ramadana ma a wani dare mai albarka, dare mai albarka ma daren lailatul qadr? To anan malamai sun yi kokarin fito mana da abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi kan cewar ya saukar da Alkur'ani a watan Ramadana, watan Ramadana a daren lailatul qadr. An samu kauli da yawa. Kauli farko wanda an samo shi daga Ibnu Abbas, Allah ya yarda da shi da babansa, yace abinda Ubangiji ke nufi cewar an saukar da Alkur'ani a watan Ramadana kuma a daren lailatul qadr, ma'ana daga Lauhul Mahfuz. Qur'ani nan da ma'ana Lauhul Mahfuz, domin Allah maɗaukakin sarki farkon abin da ya fara halitta cikin halittunsa shine alƙalami. Alƙalami wannan da muke ganinsa yana da matuƙar muhimmanci. Sai da aka halicce shi aka halicce mu. Ubangiji da ya halicce shi sai masa umurni, ya ce masa uktub, ya ce yi rubutu. Alƙalami bai san me zai rubuta ba, ya ce rabbi wa maza uktub, sai Ubangiji me zan rubuta? Ubangiji ya ce masa uktub ma kana wa ma sayakunu wa ma law kana, ya ce masa ka rubuta abin da ya faru gabanin halitta kaba lokacin shi ne ma kana, sannan ka rubuta abin da zai faru shi ne wa ma sayakunu, duk abin da zai faru har kiyama ta duka ka rubuta, sannan kuma wa ma law kana kaifa yakunu, da abin da inda zai faru ta wace sura ta wace siffa wannan abin zai kasance wannan abin zai faru. To anan alƙalamin nan yayi ta rubutu da umurni da izinin Ubangiji, ya rubuta duk abin da ya faru a baya da kuma abin da zai faru nan gaba da kuma siffa da yanayin yadda kowane irin abu zai faru in ya tashi faruwa. Sai zamanto Alkur'anin nan yana nan a lauhul mahfuz. a daren Lailatul Qadr aka sauko da shi zuwa saman nan da muke kallanta saman duniya a Baitul Izza wani guri da ake kira sa Baitul Izza a saman duniya aka sauko da Al-Qur'ani gungun din sa
karanta ka wannan
to shine ma'anan fadin Ubangiji shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an da kuma fadin sa cewar inna anzalnahu fi lailatul qadr to daga nan kuma daga sama ta dai sai ake sassaukar da shi gargadon bukata da dalili da munasaba cikin shekaru 23 da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yana kiran mutane zuwa ga musulunci wannan bayanin da Ibnu Abbas yake to amma ta daya hannun kuma wasu malamai sun ce wannan riwayar da aka ce Ibnu Abbas ne fa dai tabbata da inganci kaga in bata da inganci ai ba za a dogara da ita ba saboda riwayar da bata da inganci ba lalle ya zama ta tabbata ba to yanzu yaya za a fassara shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran alhadi alqurani nan an san shekaru 23 da annabi ya rayu a cikin sa aka yi ta saukan masa yau an saukan masa jiya ma an saukan masa wancan watan ma an saukan masa wani watan ma an saukan masa har qurani ya kammala to malamai na biyu sai suka ce abinda ubangiji subhanahu wataala ke nufi da shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ma'ana watan ramadana a cikin sa ne aka fara saukar da qur'ani shine unzila fihi alquran ayoyi guda biyar da aka fara saukarwa annabi daga suratul alaq an fara saukar masa ne a cikin watan ramadan inda annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin a fara masa wahayi yana zuwa kogon hirayyi ibada zai yi guzuri daga gurin matarsa na abin da zai ishe shi ɗan kwanakin da zai yi a kogon hira sai je zauna ɗan kwanaki ke diddigaggu to har ta kai ga mala'ika jibril ya zo gare shi da ya iso gare shi ya ce masa ikra ya ce annabi ya yi karatu annabi ya ce ma ana bi qari ni ba mai karatu ba ne ban iya karatu ba mala'ika jibril ya matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wahala jikkata ya sake shi ya sake ce masa ikra mala baya ya ce ma ana bi qari wahala bata annabi ya kariya ya sake matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake shi ya sake ce masa ikra yi karatu manzo Allah ce ma ana bi qari wahala bata sa shi ya faɗa abin da ba haka anan sai aka saukan masa da wannan ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq to shine malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyar da aka saukar masa na farkon suratul alaq an saukar masa a watan ramadan kuma an saukar masa a daren lailatul qadr shi yasa Allah anan yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ba ana nufin dukkan alquranin bane aka saukar masa a watan ramadan a daren lailatul qadr abinda Allah ke nufi aka fara saukan masa alqurani saboda aya ɗaya ma cikin alqurani ana kiranta da alqurani to ina ga nan ayoyin biyar lokacin da aka canja alqibla daga baitul maqdis zuwa dakin kaaba inda aka kira aya da shi shine an kira aya da qur'ani an canja annabi alqibla da annabi lokacin da yayi hijira daga makka zuwa madina in ya tashi sallah ba kaaba yake kallo yanzu mun tashi sallah kaaba muke kallo sai mu kalli gabas ko to inda a hukuncin farko ne in mun tashi sallah sai dai mu kalli yamma inda baitul maqdis yake to annabi da aka canja masa daga kallon baitul maqdis ya dawo kallon kaaba an saka masa da ayar da dare ya tashi dan aika tura shi kuba kuba ma akwai masallaci ana sallah ana jami masallacin kuba tsakanin masallacin kuba da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan da kafa zaka taka kaje zaka tafiyan awa na gwada gani annabi yakan je kuba da kafa kuma yakan je akan dabba duk asabar ya je nafila ya dawo ya ce yin sallah masallacin kuba yake umrah sai tashi dan kan ya je ba labari cewar an canja kibla da kallon baitul maqdis ana kallon dakin kaaba an ga isa kuma suna sallah asuba sun yi raka'a ɗaya saura raka'a ɗaya sai yake ce musu kad unzila al-lailata al-qur'an unzila al-lailatul qur'ana jiya da daddare an saukar da qur'ani qur'anin aka saukar ungurungun a aba qur'ani bane aya ɗaya ta aka saukar an canja musu alqibla daga kallon baitul maqdis zuwa kallon dakin kaaba amma da yazo sai ya ce jiya an saukar da alqurani jiya da dare kenan aya ɗaya ma cikin alqurani ana kiranta alqurani shine kenan nan da ubangiji yace watan ramadana an saukar da alqur'ani ma'ana an fara saukar da ayoyi daga alqur'ani sune ayoyin farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to wannan kauli na karshe yafi karfi akan kauli na farko dube da cewa kauli na farko bai inganta ba kenan ba wai duka alqur'anin dungurungum aka saukar a watan ramadana ba amma a cikin sa aka fara saukar da alqur'ani to fara saukar da alqur'ani cikin watan ramadana na nuna mana girman wannan wata gurin ubangiji subhanahu wataala saboda shi alqur'ani yana da girma a gurin Allah mai girma an saukar da shi cikin wata mai girma na nuna girman wata ƙarin girman wata mai girma ne kuma aka saukar da shi cikin watan ramadana wannan ke nuna mana ƙarin girman wata saboda hakurin lokaci ɗan uwa ina ga za mu dasa aya a wannan gabar ba mu samu mun kai ga gaci ba
na basajina Muhammad ala ali wa sahbihi wa sallam wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa da yaddarsa ya kawo rayuwarmu zuwa wannan shekara domin ci gaba da gudanar da ayyukan alkhairi da ake ta yi a wannan masallaci wanda shi malam mai yin karatu shi ya assasa wannan kwamiti din muna fatan Allah ya sa masa amizanin su na kyawawan ayyuka kuma duka wanda suka yi kokari akan wannan hidima Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi
amin ya Allah
akwai bayanai da za a yi wanda suna da dan yawa amma ina ga wala Allah sai gobe za a yi bayanin amma yanzu saboda yanayi na lokaci din za a karanta iya akawun nan ba ne saboda irin taimakon da al'umma suke bayarwa duk da cewa bayanai a takaice dai a yanzu haka kwamiti sun sayi ramin zannuwa guda goma akwai wani bawan Allah yanzu muna tare da shi a cikin masallacin nan shi ma ya alƙawarin akwai yaka da zai kawo na ɓangaren maza sannan kuma zai ba da gudunmawa a asusuna ciyar da tsararrun da ke gidan ciyari da fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi lambar akawun ɗin dai da ake turowa wannan asusu ɗin shi ne 2 1 7 5 5 9 4 1 Suleiman Attahir Zenith Bank zan maimaita 1 2 1 7 5 5 9 4 1 Suleiman Attahir Zenith Bank saboda kuskuren da ne na farko zan ƙara maimaita na ƙarshe sai mu ba wa malayin ya mana addu'a lambar akaunt ɗin da za a turo wannan taimako ɗin shi ne 2 1 7 5 5 9 4 1 Zenith Bank Suleiman Attahir da fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh